process. The voice of America,
direct from Washington, VOA. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau 21 ga watan Maris din shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta saka dokar hana fita a wasu yankunan hukumomin wato jama'a da ƙaura bayan wasu hare-hare da aka kai a kudancin jihar. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumar da ke yaƙi da sha da fitaucin miyagun ƙwayoyi ta yi nasarar kama sama da kilo 12,000 na miyagun ƙwayoyi a yankin Agades. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi ya haɗa mana, sai kuma labaran wasanni. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, cikakkun labaran duniya. Ukraine ta ki amincewa da wa'adin da Russia ta bata na mika birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya, yayin da dakarun Russia suke ci gaba da lugudan wuta a kefa babban birnin Ukraine. Mataimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Verishuk ta ki amincewa da buƙatar Russia, sannan ta ce Russia ta buɗe ƙofar jin ƙai ga mutane domin su samu damar barin Mariupol. Babu wata magana ta miƙa wuya ko ajiye makamai. Mun riga da mun sanar da ɓangaren Rasha akan wannan batun, abinda Verishok ta shaidawa kafar yaɗa labarai ta Pravda a mallakar Ukraine kenan. A cewar kamfanin dillacin labaran Rasha RIA, ma'aikatar tsaron Rasha ta baiwa sojojin Ukraine wa'adin kafin wayewar garin yau Litinin, kuma ta yi nuni da ƙin miƙa wuyar a matsayin haɗa kai da 'yan ta'adda. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ba da rahoton fada mai tsanani a arewacin Kyiv a yau Litinin, amma ta ce Rasha ta kasa ci gaba da dannawa babban birnin kasar, yayin da har yanzu sojojin Rasha da dama ke nisan sama da kilomita 25 daga tsakiyar birnin. Wani jirgin saman China kirar Boeing 737 dauke da akalla mutane 132 ya fadi a lardin Guangxi na kudancin kasar a yau Litinin, a cewar jami'ai. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta faɗa a wata sanarwa cewa hadarin ya auku ne kusa da garin Wuzhou a karamar hukumar Tang. Jirgin ya taho ne daga Kunming a lardin Yunnan na yammacin kasar zuwa cibiyar masana'antu a wajajen tekun gabas, a cewar sanarwar. Babu wani cikakken bayani game da adadin waɗanda suka mutu ko kuma suka ji rauni. Jirgin yana ɗauke da fasinjoji 123 da kuma ma'aikata 9. Hukumar CAAC ta ce an gyara rahotannin farko da ke cewa mutane 133 suke cikin jirgin. Hukumar kwana-kwana ta Guangxi ta ce ana kan shirin aikin shawo kan gobarar da ke gefen tsaunuka da ta tashi sanadiyar hatsarin. Hukumar CAAC kuma ta ce tuni ta aiki da jami'ai. Bayanan tauraron ɗan adam na NASA na nuna wuta mai girma a wurin da jirgin ya faɗi a daidai lokacin wannan hatsarin. Ukraine ta yi nasarar sauya ma'aikatanta da ke aiki a tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl a karo na farko, tun bayan da Russia ta kwace ta kuma mamaye makwabciyar ta Ukraine a watan da ya gabata, a cewar cibiyar nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cewar Grossi, a wata sanarwa da ya yi a yammacin ranar Lahadi, ya ce waɗanda suka tafin an musanya su ne da ma'aikatan Ukraine. Abu ya yi kyau, duk da cewa ci gaba ne da ya kamata a ce an daɗe da samu. Ma'aikatan Chernobyl ɗin yanzu an canza su kuma sun koma wajen iyalansu, Grossi ya ƙara da cewa. Sun cancanci cikakkiyar girmamawa saboda aiki cikin matsanancin yanayi. Sun kasance suna wurin na tsawon lokaci. Ina fatan cewa sauran ma'aikatan za a sauya su nan ba da jimawa ba. Amurka ta tura wani adadi mai yawa na makaman kakkaɓo makami mai linzami zuwa Saudi Arabia cikin 'yan makonnin da suka gabata, yayin da gwamnatin Joe Biden ke neman sauƙaƙa abin da ya zama makasudin tashin hankali a cikin dangantaka mai sarƙaƙiya tsakanin Amurka da Saudiya. Wani babban jami'i ya tabbatar a daren Lahadi cewa an tura makamai masu kakkaɓo makami mai linzami zuwa Saudi Arabiyar. a cewar jami'in wanda ya yi magana kan sharaɗin saka ya sunansa don tattauna shawara da aka sanar a hukumance. Ya ce shawarar ta yi daidai ne da alkawarin da Joe Biden ɗin ya yi na cewa Amurka za ta samu goyon bayan ƙawayenta a yankin. A jiya Lahadi, mai ba da shawara kan tsaron ƙasa na fadar White House Jake Sullivan ya yi Allah wadai da dakarun Houthi a Yemen bayan da suka kaddamar da wani hari da makami mai linzami kan muhimman wuraren samar da makamashi na Saudi Arabia, wanda ya yi sanadin tashin wuta a ɗaya daga cikin wuraren da kuma katsa aikin samar da mai a ɗayan. Jami'ai a yankin tsakiyar Turai sun bayyana damuwarsu a jiya Lahadi kan cewa sun kusa cike guraben da za su iya samar da gidaje ko kusan 'yan gudun hijira miliyan 3,500 da suka gudo daga Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine ɗin, kuma yanzu ana ajiye su ne a gidaje na wucin gadi. Mafi yawancin 'yan Ukraine ɗin sun je iyakar Poland, Slovakia, Romania da Hungary. A bisa bayanan da cibiyar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda hakan ya zama takura ga ƙasashen Turai a yanzu masu ƙoƙarin basu mafaka. Ministan cikin gida Vitra Kusan ya ce gwamnati za ta buƙaci ƙarin tsawaita dokar ta ɓaci domin kwararar baƙin haure, tare da jami'an da ke ƙoƙarin ganin sun canza wuri wa sabbin shigowar zuwa birane.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, gwamnatin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ta yi Allah wadai da hare-haren da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin Kagoro da ke kudancin jihar. Rahotanni sun ce 'yan bindigan sun farwa yankin ne a daren ranar Lahadi, inda ake fargabar sun kashe mutum sama da 20 tare da ƙone gidaje da dama a wasu unguwanni uku a masarautar ta Kagoro. Daga Kaduna ga Isa Lawal Ikra da ƙarin bayani.
Yankin kudancin jihar Kaduna dai na cikin yankunan da ke fama da hare-haren 'yan bindiga a jihar Kaduna, duk ko da yake a 'yan kwanakin nan an ɗan samu sauki. Sai dai kuma kungiyar Kristoci ta ƙasa Kanireshen jihar Kaduna ta ce sabon harin da aka kai yankin a jiya Lahadi ya yi muni matuƙa. In ji shugaban kungiyar Rabaran Joseph John Hayab.
Tun jiya da dare an ta kuka ana kiraye-kiraye domin an ce 'yan bindiga sun shiga kusan angwane uku a masarautar Kagoro. To, waɗannan 'yan bindiga sun shiga sun yi barna, bisa ga bayanan da mun samu sun kashe mutane da kimani 23 zuwa 25, sun kone gidaje fiye da 70. In ka lura ma da yadda aka kashe mutane, an kona su ne, an kashe tsofaffi, an kashe mata, an kashe yara, an kashe matasa. To, wani laifi an yi? Shin wannan ma wani zai ce da cewa fadan gona ne? An kashe mata, an kashe yara, wannan ma makiyaya ne manoma? Shi yasa mu bayana damuwarmu, domin shin muna da gwamnati? Idan muna da gwamnati, menene gwamnati ta yi wajen kare rai da dukiyoyin jama'a? Kullum idan an kashe mutane, ba abin da za mu gan gwamnati na mu an gawa gwamna ya yi juyayi da abin da ya faru. Shin wanda ya mutu ya san gwamnati ta yi Allah wadai, ko kuma ya san gwamnati na da damuwa da abin da ya faru?
Yanzu haka dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da saka dokar hana zirga-zirga a ƙananan hukumomin jama'a da ƙaura biyu bayan waɗannan hare-hare. Sai dai duk ƙoƙarin jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ɗin da ya fitar da wannan sanarwa, abin ya ci tura. Kamar da yadda shi ma kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige bai amsa saƙon da muka tura mai domin neman ƙarin haske na adadin mutanen da aka hallaka da kuma gidajen da aka ƙona ba. Sai dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ɗin ya sha yin magana akan ƙoƙarin da gwamnatin jihar Kaduna ke yi wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro.
Magana tsakani da Allah, a matsalan garkuwa da mutane da kuma ta'addanci ba matsala ce kawai ta jihar Kaduna ba, amma idan muka dawo nan jihar Kaduna akwai yunƙuri wanda jami'an tsaro da gwamnati suke. Na farko, idan ka duba hanyar Kaduna zuwa Abuja, akwai runduna ta shelkwatan tsaro gaba ɗaya wanda aka masa lakabin Operation Thunderstrike. In kuma ka je kudancin Kaduna akwai Operation Safe Haven, akwai kuma dakaru na musamman na sojar sama. To, amma bai yiwuwa a sa jami'an tsaro a lungu-lungu sako-sako na ko'ina a dafaɗin jihar Kaduna. Shi yasa muke kira da babban murya. Ya zama wajibi al'ummomi a bar jami'an tsaro da kuma gwamnati su ɗau mataki akan duk wannan abubuwan. Amma in aka samu yanayi wanda bangarori kowa na gaba kashi, wannan matsalar zai ci danyewa.
Sai dai kuma duk da wannan bayani shugaban kungiyar kristocin ta jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayabu ya ce su kan basu gamsu da kokarin gwamnatin ba.
Hakin gwamnati ne ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a amma yanzu mun gane gwamnati ma kanta ma bacci take. To idan jama'a kuma sun ci gaba da bacci suna jiran gwamnati ta kare su to ina ji zamu ci gaba da jeneza kenan har abada. Ana kashe mutane kamar dabbobi. Kira mu shine gwamnati ta falka daga bacci. Mun gaji da Allah wadai da take muna so mu ganta a aikace.
Ya zuwa lokacin da wannan rahoto ke haduwa dai jami'an gwamnatin jihar Kaduna karkashin jagorancin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Alwan da kuma shugabannin Kano komun kaura da jama'a da sauran masu ratsaki a bangaren tsaro suna wani taro na tabbatar da an kawo karshen wannan matsala ta tsaro a waɗannan Kano komai guda biyu da aka saka musu dokar hana fita ta sa'o'i 24. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ta hukumar da ke yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi a jihar Agadez a jamhuriyar Nijar ta ce ta yi nasarar kama fiye da kilo 12,012 na miyagun kwayoyi tare da kama mutum 6 cikin sa da 'yan Najeriya 2 wadanda zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da hukumar ta kama wasu mata 2 'yan Najeriya dauke da kilo 6 na tabar wiwi a jihar, wacce ta zama wata hanyar da masu safarar miyagun kwayoyi ke bi domin tsallakawa zuwa kasashen Turai. Ga Hamid Mahmud dauke da karin bayani daga Agadez.
Kimanin mutane 6 ne cikin su har da mata 2 hukumar da ke yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta kama Agadez dake neman ketarawa zuwa kasashen Turai. Nau'in kwayoyin da aka kama sun hada da kilogram 12,845 na cannabis da 269 na diazepam da 180 na kwayoyi samfarin tramadol. An kama su ne lokacin da suke kan hanyar su ta ketarawa jihar Agadez zuwa kasashen Turai. Jami'an hukumar su yi nasarar kama mutane fiye da 100 a sati 2, a cewar Ismail Muhammadu, jami'i a hukumar da ke yaki da fataucin miyagun kwayoyi. Nasarar kaman ya zo ne sa'ilin da jami'an hukumar ke gudanar da ayyukan bincike na motocin da ke wucewa zuwa Agadez.
Muka kama mutum 2 wanda suka doko wata bis wanda ke hutawa jama'i. Wajen kwanni suka kama wayansu koli suka zo da su a nan ga to kulin nan bariyar ana fui aka ga kwaya a titi cikin takalmi an kasa aka goye su. Bincike ya sa muka kama mutum guda a nan, muka sa kuma a kawo mana mutum guda daga can Shirfa. Na biyu shi kuma akwai wayansu mutum biyu da suka fito daga Najeriya suka zo da su ma kwaya wanda yake kimanin kilo 6 da gramomi 570. Mata 2 ne sai suka saki hijabai sun kasa suka rihe suka zo suka shiga ba wanga ne ba na hari. Mun sha kama mata masu kawo irin wanga abubuwa wanga satin biyun da suka huce duka wanda muka yi kama mutum wanda suka kai 100 da wani abu mun tura su tis an kashi din kasu.
Tuni jama'a Agadez suka fara tofa albarkacin bakunansu dangane da yawaitar kaman masu safar miyagun kwayoyi a cikin jihar ɗan kwanakin nan.
Sunana Muhammad Lawali. Agadez dai kuna kuka da wannan matsalar. Daidai ke ana yawan samun kwaya kala-kala ana shigowa daga ita daga wurare kuma daban-daban. Ya kamata a ce iko kuma sun ƙara tsananta aiki basu kan waɗanga mutane da suke shigowa da waɗanga mugayen kwayoyi. Hukumomi da gwamnati ta ƙara sa tsaro.
Sunana Umar Abdulrahman. A shekarun nan kwaya yadda garin ga ake kame ta wannan jaha ta Agadez ta zamo matattara babba ma ta sai da kwaya to shine muke so a ƙara tsaro bisa wannan aiki da suke yi.
Ko me yasa jihar Agadez ta zama hanyar da ake jigilar miyagun kwayoyi? Ga dai Ismail Muhammadu, jami'i a hukumar da ke yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta jihar Agadez.
Agadez dama ba yanzu bane ma harkar kwaya ta jima kuma yanzu abun ya sa mutane sun yi ganin shi dan kaman shan ne ya fara jawa. Kima duka muna ta kokartawa insha Allah traffic din nan mu tsaya da zamu yi tsaye da shi.
Hukumomi a Agadez sun bayyana aiki tare da hukumar wajen yakar masu safarin miyagun kwayoyi. Abdulrahman Abubakar Turawa, magajin garin Agadez.
Ba mu barin su su ci gaba da bata mana matasa. Ba mu barin su su ci gaba da kawo mana wagga guba cikin gari. Dan haka nan yanzu muna nan muna ɗauka wasu kudurori wasu arete saboda ta ba jami'an tsaro ƙarfin gwiwa saboda matakai na duk wanda ya yi wannan abun ga dokar da za ta bugun shi. Ta haka nan wannan muguwar tabi'a za ta rage wajen Agadez.
Jihar Agadez ce yake kan gaba a Nijar da masu safarin miyagun kwayoyi ke ratsawa domin zuwa kasashen Turai. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe za ku iya samun mu a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba.
Bin shari'a ba
walle walle wala ta dauke ka ba kariya
kariya
magana gobe ba muni ba
idan mu ne yau magana gobe ba muni ma
ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai ata shi ba shine ba
walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
don ne magana gobe ba mune ba
idan ka lura
yanzu kuma lokaci ne da Sani Shaibu Malumfashi zai gabatar mana da rahoto na musamman.
A Najeriya, yayin da ake cewa saura kwanaki kusan 500 a mika mulki ga sabuwar zababbiyar gwamnati cikin watan Mayu 29 idan Allah ya kai mu, yanzu masu burin yin takara na makamai tun daga kan shugaban kasa, gwamnoni da kuma 'yan majalisa na tarayya da kuma na jihohi duk sun bayyana aniyarsu. To amma yanzu wani lamari ya bijiro tsakanin magoya baya wato matasa da kuma sauran talakawan gari. Galibi yanzu suka nuna fushinsu ne na abin da basu gamsu da shi ba ta hanyar yin ihu a tire da kuma wasu kalamai masu cewa ba ma yi ko kuma ba ma so, irin wanda aka yi wa wani dan majalisar dokoki na jiha sa'ilin da ya je yin ta'ziyar rasuwa a mazabarsa. Hatta gononi su ma basu tsira ba, matukar talakawan su basu gamsu ba, koda wani wuri suka dan wuce haka a guje a mota zaka ji mutane a gefen hanya suna cewa ba ma yi ko ba ma so. Wannan wata alama ce. Hakan ya sanya na tuntube Dr. Abdulkadir Tukur, malamin kimiyyar siyasa na Jami'ar Jihar Kaduna.
Dokta, wannan al'amari da ke faruwa shin menene dalilin da ke kawo shi kuma wani irin sako hakan zuwa ga jama'a?
To wannan al'amari dole sai an kalle shi ta fuskoki da yawa. Wani lokaci akwai jikakka tsakanin zababbe a yankinsa ko a mazabarsa tare da wasu daga cikin mutane da yake wakilta, ko kila sarakuna ko malaman addini ko kuma matasa. Wani lokaci kuma shi dan siyasa kansa su ne wani lokaci ɗabi'arsa ko ɗabi'an wakilan shi ne ke ƙara harzuka mutane. Misali akwai da suke wakiltar jama'a, a yanzu haka akwai su ƙaramin wanda in ta tambaya ka ce wani ƙuduri suka gabatar a majalisun nan na tarayya ko na wakilai ko na dattijai ko na ta jiha, za a kusan babu. Abinda kawai suke shi ne su amfana da ake samu ta kuɗi a kasancewar su wakilai. Kusurwa kuma ta ƙarshe shi ne musamman halin da ni'yasu da yankuna na arewaci suke ciki. Yankunan arewa maso gabas da masu tun shekara ta 2009 misali ko shekara ta 2010 sauran abu suka fara samun matsala har yanzu da a ce dai an samu sauki ta wasu fuskokin misali hare-hare na taba baban arewa maso yamma inda ta fi ko'ina yawan jama'a a ƙasa. Wannan yanki da ya fi yawa yanki ne da ya fuskanci wasu matsaloli, wasu fitintunu waɗanda yankin bai saba da su ba. Ba zan ce ba a taɓa samun matsalolin tsaro a baya, a'a, amma irin wannan yanzu misali jihohi irin su Katsina, su Kebbi, su Zamfara, su wasu yankuna na jihar Kaduna da kuma Niger. Saboda idan jama'a da suke fuskantar matsala misali ko a karamar hukumar Giwa ko a karamar hukumar Igabi ko Birnin Gwari misali dai, haka kuma yankuna na jihar Niger ko jihar Katsina. To idan ya kasance cewa wakilan da suke yankunan nan, mutanen da suke waɗannan mazaɓun ba su jin motsinsu ko ba sa ganin wani hoɓɓasa da suke yi ko kokawa, na biyu kuma da ba da gudunmuwa daidai abin da Allah ya hore musu, wajen musamman yan gudun hijira ko abin da ya shafi lafiyar su ko abin da su ci tunda da yawa waɗannan yankuna suna da yan gudun hijira dubbai a yanzu saboda haka dole ne idan jama'a da suka jefa ƙuri'ar su ma waɗannan mutane suka ga cewa an samu wakili ko wakile waɗanda suke da halin ko in kula to akwai yiwuwar dole jama'a su juye baya
a irin wannan hali da ake ciki daktar wani irin hasashe za ka yi game da zaɓe na gaba da muke tunkara na 2023 ganin cewa za a yi zaɓe kuma ga halin da wannan yanki yake ciki da kuma sauran yankuna na arewacin Najeriya.
To abu na farko abin damuwar shi ne mutanen da aka kore su daga gunnun su daga garuruwansu da su kansu kuma fulanin dajin da su ba a ma maganar su waɗanda an sake musu shanun su an hallaka musu ƴan uwansu dangin su sun watsu su ma ko dai wasu sun shiga aikata laifuka ko sun zama abin tausayi dukkansu waɗannan mutane yau rayuwarsu ta kusan abin da suke tunani ina za su rayu ya za su rayu ba maganar jefa ƙuri'a a shekara ta 2023 ba wannan abin ban tsoro ne. Abu na biyu kuma idan jama'a ba su karatu ta nasu ba za su iya kusan ƙara jefa kansu cikin rudani saboda a yanzu ina ganin abin da ke faruwa a siyasance mutane ana rudar da su ne ana yaudarar da su domin duka waɗannan manyan jam'iyyu sun taka rawansu ni ina ganin babban kuskuren da talakawa muke yi shine tunanin babu wata mafita sai a waɗannan jam'iyyu saboda wanda ya shekara 16 yayi abin da zai duk matsalolin siyasa da rashin bin ka'ida da dauki dora da ake yi an gaje shi ne a lokacin da aka yi ta jam'iyyar da take adawa ta take mulki kowa ya san wannan tasirin da gwamnoni suka samu kamar yadda Dr. Ali Modibo ya taɓa yin rika kiran su gwamna ya zama sakin kara a jihansa duk waɗannan tabargaza da waɗannan kurakurai da aka rike a baya kuma aka ci gaba da su musamman abin da ya shafi wajen gudanar da sha'anin siyasa nake nufi dole tallaka fahimci cewa da abin da ya kasance babu aƙida sai dai tarayyar mamayar mulki da fafaran mulki to ba za a taɓa fita daga halin da aka shiga ciki ba haka dai al'amuran duk suke ba kuma ita ce mafita ba a gani na kamata ya yi jama'a kawai su tsaya su yi makansu karfin sanarsu su yi makansu kiyamun laifi taimakon ainihin ɗimuwa da halin da muka samu kanmu a ciki ya tsunduma mu da kuma rashin wayewa na siyasa yake ƙara lumar da mu.
Da sabo yanzu me za ka iya cewa kenan a takaice na matsayin siyasar masu jefa ƙuri'a a Najeriya an waye ko kuwa har yanzu da sauran mu?
Gaskiya har yanzu da sauran idan ba dan haka ba to da wasu abubuwa da ake ma mutane da ba za a yi ba da irin ƙarya da yaudara da ƴan siyasa suke ma jama'a da ba za su yi ba har yau ɗan siyasa yana ganin cewa zai iya tabargazar da ya ga dama ko shekara 4 ko shekara 8 ko ma shekara 16 ya ƙara dawowa ya ce muku kuma shi yakin su saboda ya san cewa kullun talaka in zai jefa ƙuri'a cikin hushi yake yi baya amfani da kwakwalwarsa yana amfani da zuciyarsa ne kawai in rashin ya ɓaci inda ya karkata nan zai ji alhali ko ba haka ya kamata a ce mai jefa ƙuri'a ko mai kada ƙuri'a ya riƙa kallon sha'anin shugabanci ba.
Dr. Tukur Abdulkadir malami a fannin kimiyyar siyasa ta jami'ar jihar Kaduna.
To ko yaya dattawa za su fassara wannan sabuwar ɗabi'a ko da yake ta jima ana yanta?
Sunana Yakubu Ngurkuma Mari Uyo.
Baba me yasa matasa yanzu har ma da talaka suka nuna wa ƴan siyasa cewa ba sa son su ko kuma su nuna musu fushi haka nan idan suka gansu a irin wajen biki din nan ka ga ana wani ihu?
Abin da yasa saboda ba mu yi ba mu yi mun zo lokacin da suke neman ƙuri'a gare mu mu kuma Allah ya sa muna so mu samu wanda za su taimaka ma yan Najeriya gaba daya muna amani za a yi mana abin kirki sannan muka zaɓe su ba su yi ma talaka abin da suke yi ba musamman mata sun taimaka a zaɓe kowane zaɓe su suke wahala waɗansu ma su je suna naƙuda su haifu waɗanda muka yi tsammani za su yi mana abin kirki sun hau mulki ba su taimaka mana ba.
Yanzu za a iya cewa kamar fushi suka yi ne ko ko wayewar hankalin siyasa ne ke kawo wannan al'amari?
Fushi ne ya dame su akan abin da suke so su samu ba su samu ba shi ya kawo wannan suka cika ba abin da suke samu ga siyasa.
Yawwa babu zaman sassar dauna an yi siyasa wato abin da nake nufi ai lokacin su ma an yi siyasa me yasa yanzu wannan ta sha bamban?
Ta sha bamban saboda dai gwamnatin da akwai amana cika alƙawari idan sun ce za su yi ba irin ta yanzu sai su ce za mu yi ba za a yi ba har muka gaji da halayensu.
Da waɗannan bayanai a iya cewa zaben baɗi sai jama'a sun darje domin tafiya an ce sai da waiwaye in ji Hausawa. Sunshine Malfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Yayin da ya rage saura kwanaki hudu a fafa da wasan farko ta ƙarashin wasannin neman gurbin gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya tsakanin Najeriya da Ghana. Har kawo yanzu Ghana ɗin ba ta bayyana sunayen 'yan wasan da za su wakilce ta a wasan ba. Tuni da Super Eagles ta Najeriya ta bayyana sunayen 'yan wasanta na ƙarshe da za su buga mata wasannin biyu. Inda rahotanni suka bayyana cewa tuni ma da wasansu suka soma isa sansanin Atisaye a Abuja babban birnin ƙasar. To sai dai rahotanni na bayyana cewa ƙasar Ghana tana sirrinta zaɓin 'yan wasanta. Duk da yake rahotanni sun ce tana fuskantar ƙalubalen raunuka ga wasu 'yan wasanta da dama. Na baya-bayan nan shine Jordan Ayu da ke takale da kungiyar Crystal Palace ta Ingila, wanda bai sami bugawa kungiyar wasan gasar FA Cup da ta doke Everton da ci hudu da nema ba a ƙarshen mako saboda kamuwa da cutar COVID-19. Rahotanni daga kasar Faransa na nuni da cewa kungiyar ƙwallon ƙafar PSG na nan tana kokarin hana wasu zuratan 'yan wasanta biyu a kokarin da suke yi na komawa tsofaffin kungiyoyinsu na kasar Spain. Akwai raɗe-raɗin da ake bazawa cewa ɗan wasan gaba na kungiyar Lionel Messi na yunkurin komawa kungiyarsa ta Barcelona, yayin da shi ma Sergio Ramos yake buƙatar komawa tsohuwar kungiyarsa ta Real Madrid. To sai dai kuma kungiyar na ganin rasa 'yan wasan biyu a matsayin babbar asara bayan kashe makudan kuɗaɗe da ta yi na sayo su da kuma burin da take da shi na ƙarfafa kungiyar a fagen lashe manyan gasanni. Messi na daga cikin sahun gaba na zaratan 'yan wasan kungiyar ta PSG da ke fuskantar kakkausan suka sakamakon koma baya da take fuskanta a 'yan kwanan nan. Musamman bayan mummunan kashin da ta sha a jiya Lahadi da ci uku da nema a hannun Monaco a wasan gasar League One. Wannan kuma ya biyo ne bayan da makon jiya Real Madrid ta ƙasar Spain ta yi waiwayin baya ta doke ta da kuma yi wa jarar da ita a gasar zakarun Turai a matakin 16. Kamfanin da ke fafutukar sayan kungiyar Chelsea ta Ingila ya sha alwashin ci gaba da aiki da hukumomin gudanarwa na kungiyar ko bayan ya mallake ta. Mai kungiyar ɗan ƙasar Rasha Roman Abramovich ya saka ta a kasuwa da niyyar sayar da ita sakamakon takunkumin da ƙasar Burtaniya ta kakaba masa saboda zargin alaƙar sa da gwamnatin shugaba Vladimir Putin na Rasha wadda ta kaddamar da mamaya ga ƙasar Ukraine. Akalla kamfanoni hudu ciki har da wasu biyu na ƙasar Amurka ne suka nuna sha'awar sayan kungiyar ta Chelsea. Kamfani na baya-bayan nan na ƙasar Burtaniya mai goyon bayan Centricos ya yi tayin kungiyar akan kuɗi fan miliyan 29,000 na kadarori da kuma suka kunshi har da masu sayar da tikitin shiga filin wasa na Chelsea. Ɗaya daga cikin shugabannin da suka kafa kamfanin na Centricos, Nizar Albassam, da kuma shugaban zartarwa na kamfanin su ne suke jagorantar yunkurin na sayan kungiyar wadda kuma suka bayyana ƙudurinsu na ci gaba da ƙarfafawa shugabancin kungiyar na yanzu domin ta ci gaba da samun nasarori. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Ukraine ta yaki amincewa da wa'adin da Russia ta bada na miƙa birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya, yayin da dakarun Russia suke ci gaba da lugudan wuta a Kyiv, babban birnin Ukraine. Mataimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Vereshchuk ta yaki amincewa da buƙatar Russia, sannan ta ce Russia ta buɗe ƙofar jin ƙai ga mutane domin su samu damar barin Mariupol. Babu wata magana na miƙa wuya ko ajiye makamai. Mun riga da mun sanar da ɓangaren Russia akan wannan batu. Abinda Vereshchuk ta shaidawa kafar yaɗa labarai ta Pravda mallakar Ukraine kenan. Wani jirgin saman China ƙirar Boeing 737 ɗauke da aƙalla mutane 132 ya faɗi a lardin Guangxi na kudancin ƙasar a yau Litinin, a cewar jami'ai. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta faɗa a wata sanarwa cewa haɗarin ya auku ne kusa da garin Wuzhou a ƙaramar hukumar Teng. Jirgin ya taho ne daga Kunmin a lardin Yunnan na yammacin ƙasar zuwa cibiyar masana'antu a wajajen tekun gabas, a cewar sanarwar.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu, wato da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan wato agogon Ghana. Yanzu kan a madadin waɗanda kuka ji murayensu, musamman ma Hanifa Kabir Isa da ta tayani gabatarwa, sai Julie Letters Gresham da ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu Mr. Chan. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wannan lafiya.